في كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساة كسادوة أولا مسلا شي متارق البركة مسلا شن بلغا دكينا شكين قلن بوشي أجار بوشي أولا يمشي نارانا الجمعة يومنا أكو قوات الرمضان لجر المنزان الله صلى الله عليه وآله وسلم أدو دار الحليف هدو لأربعين دبقوي أنا كما يزو ديري دا أشرن قوات بيو شكر الميلادية تادو بيو da 26 ayo kamar kullun insha Allah zamu ci gaba da tafsiri a cikin suratul nur da zamu karkare tafsirin aya ta 6 zuwa kan aya ta 9 kafin mu ci gaba insha Allah bismillah ma'a
a'udhu billahi minash shaitanir والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ولخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
نعم الله سبحانه وتعالى يأتي من الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ولنا آيوي كمر يندى أكوان كبير سكا قباتا منا فسر السوء دا سكي مغانا أكان لآني وكنش لآني يعني عندما جي يجي هما تسا دا زنا وكما يجي بي يندى تكين دا تكين وكدا شيبا الله شرع أنت وكنش دا زائي مسو ومن سكاري كنسو شي كاري كنسا دا قهد قذفي da yawa matarsa da jifanta da aikata zina ko na jifanta da yin ciki shege ya kare kansa daga wannan ta hanyar li'ani wato ta hanyar rantsarantsa da zai yi guda hudu rantsuwa ta biyar kuma ya kira la'anar Allah ta tabbata a gansa idan ƙarya yake sannan ita ma ta kare kanta daga haddin zina wanda shi ne jefewa kasancewarta matar aure ta hanyar ita ma rantsuwa da za ta yi guda biyar rantsuwa hudu ta biyar kuma ta kira wa kanta fushin Allah idan har ya kasance gaskiya yake faɗa saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta wannan hukunci domin kowane ɗayansu ya samu kariya miji ya samu kariya daga haddin ƙazafi kare kansa kada a yi masa haddin ƙazafi ita ma ta samu kariya ta hanyar rantsuwar da za ta yi kada a yi mata haddin zina to wannan shi ne dalilin shar'anta wannan hukunci mutum yana iya yin li'ani da matarsa wato ya yi rantsuwa a bisa cewa abinda da bisa cewa ya kamata da wani ko yana zarginta da wani wannan rantsuwar da zai yi da ri'anin da zai yi ba shi yake nuna cewa in tana da ciki abinda yake cikin ya zama shi ke ba domin zai iya yin li'ani akan tuhumar ta da aikata alfasha amma baya tuhumar abinda yake cikinta ba dole bane dan an yi li'ani ya zama na idan tana da ciki li'anin ya shafi cikinta yana yiwa ya yi li'ani ne kawai da ita saboda yana zarginta amma ba dan yana tuhumar abinda yake ɗauke da shi da ita a cikinta ba saboda haka haƙƙin miji ne ya ga dama ya tabbatar da abinda yake cikinta da yadda cewa nasa ne ya ga dama kuma ya kore wa kansa idan bai kore wa kansa ba to ko da sun yi li'ani kuma tana da ciki bai kore ɗan da yake cikinta ba bai kore danganta shi zuwa gare shi ba to yana nan a matsayin ɗansa saboda haka kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ne ya faɗa dangane da ita matar cewa wa idra'u anha al'azaba wato kare kai ne daga haddi da yawa wani lokaci mutane sukan mutum yakan iya samun iyalinsa cikin wani yanayi ya aikata alfasha ba wai yana zargin 'ya'yan da suka samu ba ne a'a shi yana zarginta ne akan wani abin da yake tuhumarta da shi na aikatawa amma ba wai yana zargin 'ya'yan ba ne to a nan da sake ta ya fi sauƙi akan ya yi mata ya yi li'ani da ita idan ya zanto kawai zarginsa da yake yi mata zargin yana zarginta cewa tana aikata alfasha ba wai yana zargin 'ya'yan da suka haifa da shi ba ne ya yi da cewa 'ya'yan da suka haifa da 'ya'yansa ne wakila dukkaninsu sun yi kama da shi ba ya kokonto akan cewa 'ya'yansa ne amma kuma yana zarginta da wani aiki wanda ba mai kyau ba to a nan ya sake ta ya fi masa alkhairi akan ya je ya ce za a yi mula'ana saboda haka ya yi terere ya yi ya maɗiɗi da kansa kuma ya maɗiɗi da matarsa iyalinsa kuma ya maɗiɗi da 'ya'yansa duk abin zai shafe su yayin da aka yi wannan wato rantsuwa a kotu ko a gaban alkali labarin zai bazu musamman ba a yanzu da harkar tsegumi ta yawaita abin da bai shafe ka ba da wanda ya shafe ka haka za a je a ta tsegumunsa ta ɗauko wasu labarurruka wanda bai kamata ma a ɗauke su ba kafafen watsa labarai suna aiki ba da ƙwarewa ba akwai labarin da bai kamata a yaɗa shi ba saboda yaɗa shi yaɗa alfasha ne wani abu ne wanda ya faru tsakanin miji da matarsa har ya kai su gaban kotu to a ƙa'idance a musulunce bai kamata a ce irin wannan kafafen yaɗa labarai sun je suna ɗauka suna yaɗawa ba mutum abinda ba zai so wa kansa ba sai ya so wa ɗan uwansa ba abinda kake kyamar ya kasance tare da kai to ka kyamace shi ga ɗan uwanka shi wannan da zai ɗauko wannan labarin yana yaɗawa yana ta yama ɗiɗi da shi da a ce shi ne mahaifansa suke kotu suke rigima ta yama da ɗaya to da ba zai so a fi labarin ana yaɗawa gari ba amma shi yanzu saboda bai shafe shi ba ya ɗauko labarin wasu da wasu ɗin na matar wani ce uwar wani ce ya ɗauko yana yaɗawa ai an je kotu miji da mata suna rigima a kan kaza wannan babu shakka ya saɓa wa dokar addinin musulunci kamar yadda za mu zo nan gaba a cikin ayoyin za mu karanta insha Allah za mu tattaura wannan matsala ce wacce ta saɓa wa dokar addinin musulunci kuma musulunci yake da tanadin horo na azaba mai tsanani ga wanda yake aikata wannan laifin yayin da muka zo tafsirin innal ladhina yushibuna an tashia al-fahishatu illal ladhina amanu saboda haka tana yiwa mutum yana zargin matarsa da aikata alfasha amma baya tuhumar cewa 'ya'yan da suka haifa 'ya'yansa ne kuma babu buƙatar ya je kotu har a ce za a yi rantsuwa shi kene ya saki ta inda in an bayar li'anin ƙarshe dai abinda za a kai gare shi shine rabuwar to in dai har zai iya rabuwa da ita ba tare da an tada ƙura ba tare da an ɓata sunan wasu ba, to sai ya bi wannan hanyar ta fi sauƙi. Saboda haka sai ya ce ya sauwaƙe mata shi kenan, rabuwa ta tabbata. Saboda haka ɗa da yake da mace ke ɗauke da shi haƙƙi ne namiji, yana iya tabbatarwa da cewa ɗansa ne, yana kuma iya kore kasancewarsa ɗansa. Idan ya kore zamantowarsa ɗansa ne, ba ya halatta a ci gaba da jingina masa shi, ko da kuwa za a haife shi da ya mara shi. Idan aka je aka yi li'ani, ya tabbatar da cewa shi ba ɗansa ba ne, ya yi waɗannan rantsa-rantsa da aka tanada kamar yadda muka karanta, ba ya halatta kuma a ci gaba da jingina masa wannan yaran, daga ce masa ɗansa, ko da kuwa ya yi kama da shi, ko da kuwa an je an yi DNA. An tabbatar da cewa ɗansa ne. Yake cewa fafarraqa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bainahuma, nabi ya raba tsakaninsu. Wa qada an la yud'a waladuha li abin wa la turma wa la yurma waladuha wa man ramaha aw rama waladaha fa alaihi alhadd. Nabi ya raba tsakaninsu, ya raba aurensu, ya kuma yi hukuncin cewa, ya zartar da hukuncin cewa ba za a kira shi da sunan wannan uban nashi ba, ko wannan mijin nata ba za a kira ɗan da sunansa ba. Wala turma wala yurma waladuha, ba za a jefe ta kuma da zina ba, ta riga ta yi rantsuwa ta kwaci kanta. To kuma da mijinta ya ce shi ɗan da ta haifa ba nasa ba ne, bayan ta yi wannan rantsuwar ba ya halatta a ci gaba da kiranta mazinaciya ko ta taɓa zina. Ba a halatta a jingina mata aiwatar da zina, saboda ta wanke kanta da wannan rantsuwar. Haka nan ɗan da ta haifa ba ya halatta a riƙa ce masa ɗan shege ko ɗan zina. Nabi ya ce wala turma wala yurma waladuha, kada a jefe ta da zina, kada a jefi ɗanta, kada a jefi ɗanta da cewa ɗan shege ne. Nabi ya ce wa man ramaha aw rama waladaha fa alaihi alhadd, wanda duk ya kuskura ya jefe ta da zina, ya zarge ta, ya tuhume ta da zina, ko ya jefi ɗanta da cewa ɗan zina ne, Annabi ya ce haddi ya tabbata a kansa, za a yi masa haddin ƙazafi. Idan da za a zo gaban alƙali, miji ya ce shi ba ya tuhumar ta da zina, amma dai ɗan nan da yake cikinta, ko ɗan nan da ta haifa ba ɗansa ba ne, shi dai bai ya tuhumar ta da zina, amma ɗan nan ba nasa ba ne. Wataƙila ba ya gari ko ya yi tafiya, ya zo aka samu ɗan. Saboda haka wataƙila shi a wajensa ko dai ɗa ne na shubha, ko kuma ɗa ne na an yi wa matar faɗi, ko wani dai dalili da shi bai sanya aka yi cikin ya samu ba, amma dai shi ba nashi ba ne. Shi kuma ba ya tuhumar ta da zina. To a nan shi kaɗai ne zai yi rantsuwa. Ita ba za ta yi ba, tunda da a ce ya tuhume ta da zina, to shi ne za ta yi rantsuwa don ta kwaci kanta daga haddi. Amma tunda babu tuhumar zina ta ɓangarensa, shi ne kawai bai yarda da ɗan ba, to sai ya zanto shi kaɗai ne wanda zai yi wannan rantsuwar don ya kwaci kansa daga haddin ƙazafi, sannan kuma ya kore ɗan da take ɗauke da shi ko ta haifa daga gare shi. Idan mutum ya yi wa matarsa mai taɓin hankali ƙazafi, matarsa mai taɓin hankali ya yi mata ƙazafin zina, ya ce yana tuhumar ta da zina, don haka zo shi kaɗai ne zai yi rantsuwar banda ita, saboda ita ba mai hankali ba ce, duk wanda ba hankali a tare da shi an ɗauki masa alƙalami, alƙalamin takalifi baya kansa, baya hawansa, saboda haka ba umarni da hani a kanta. Saboda haka shi kaɗai ne zai yi wannan mula'ana, zai yi wannan rantsuwa don ya kwaci kansa, ko kuma don ya kore ɗan da ta haifa cewa ba nasa ba ne. To amma idan mace ce ta yi wa mijinta ƙazafi, to a nan babu maganar li'ani, domin li'ani ya zo ne yayin da miji ya jefi matarsa, ba mata ta jefi mijinta ba. A nan idan miji ne in mata ce ta jefi mijinta, to hukuncinsa hukuncin ƙazafi ne. Saboda haka sai ta kawo shaidu huɗu za su tabbatar da abin da take faɗa na zargi a kansa, idan babu sai a yi mata bulala 80 bulalar wato haddin kasafi amma ba li'ani za a yi ba ana yin li'ani ne yayin da miji ya jefi matarsa ba wai mace ta jefi mijinta da zina ba waɗannan ayoyi da suka yi bayanin wannan hukunci martani ne ƙarfa zuwa ga khawarijawa wasu kafirta musulmi don ya aikata babban laifi jinar khawarij din mutumin da ya aikata kabira wato babban laifi to ya bar musulunci ya yi ridda wanda ita ce aqidarsu to wannan aya martani ne zuwa gare su domin yayin da mutum ya zo ya jefi matarsa da zina to ɗayan biyu ko dai ya zanto mai gaskiya in ya zanto yana da gaskiya to ita ta tabbata mazinaciya ce ko kuma shi ya kasance maƙaryaci ita mai gaskiya bata yi zinar ba ya jefe ta da haka to kaga shi ya tabbata mai laifi ita kuma ta zanto ba mai laifi ba to a duka yanayin guda biyu ko shi ya zanto mai gaskiya ko ya zanto marar gaskiya ko ita zanto mai gaskiya ko marar gaskiya an aikata babban laifi ko dai ta aikata zina in ya zanto mai gaskiya ko kuma ya yi aikata ƙazafi ga matar da take kamammiya idan ya zanto mai gaskiya duk ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu laifi ne babba to kaga a yadda yake aƙirarsu ɗaya daga cikinsu dai dole ya yi ridda ɗaya daga cikinsu dole ya yi ridda ko shi mijin ko ita matar shi mijin ya yi ridda idan ya zanto ƙarya yake mata ya zama mai ƙazafi ƙazafi babban laifi ne wa qadhful muhsanati yana daga cikin manya-manyan kaba'ira ko kuma in ya zanto mai gaskiya to ita ta yi laifi don ta tabbata mazinaciya to kaga ɗaya daga cikinsu ne dole ya yi ridda idan a ce ɗaya daga cikinsu murtaddi ne to aure nan take ya ɓaci ba a buƙatar kuma li'ani to don menene za a zo ana rantsarantsi idan har aure ya riga ya ɓaci da ridda saboda ita ridda da zarar ta faru miji ne da mata suke zaune a matsayin mata da miji shi ɗayansu ya yi ridda to ɗayansu yana yin ridda aurensu ya lalace ba a buƙatar ma sai an je kotu har ya raba aure a aurensu automatically ya tsinke ya katse babu shi to idan har ya zanto waɗannan mutane guda biyu ɗaya miji ya zargi matarsa ɗaya cikinsu mai laifi ne kaga ɗaya cikinsu murtaddi ne don murtaddi ne mai yasa za a kawo maganar hukuncin li'ani har a zo a ce ta rantse ya rantse sannan a ce aure ya rabu ai inda zai jefe ta ba su yi mula'ana ba kamar yadda muka karanta a jiya aure yana da aure bai lalace ba inda a ce jifan ta yi da lalata ko ya zarge ta amma kuma bai je an yi wannan li'ani da rantsarantsa a gaban kotu ba tana nan a matarsa kaga ashe li'anin shi ne ya raba auren to da a ce akwai ridda a tsakaninsu to ridda ce za ta raba auren sannan kuma idan ya zanto ita ya tabbata cewa ta yi zinar to da ba haddi za a yi mata ba da ba haddi za a yi mata ba sai dai a yi mata ba haddin zina za a yi mata ba sai dai a mata haddun ridda za a yi mata a kashe ta murtadda ba a kashe ta a matsayin haddin rajmu ba to amma kuma ba haka abin ya nuna ba sannan kuma waɗannan ayoyin suna nuna cewa maganar da wasu suke ɗauka cewa gaskiya ne cewa idan miji ya tuhuma matarsa da zina ko kuma aka samu ɗaya daga cikinsu yana zina to aurensu ya ɓaci cewa aurensu ya ɓaci wannan ba a ɓata aurensu inda aurensu ya ɓaci to ba za a buƙaci li'ani ba yayin da ya yi itirafi shi mijin ya zo ya rantsa cewa ya zargi ta cewa mazinaciya ce to kamar ya ce ya gano cewa sun sha nono ɗaya a zarar mutum ya gano cewa matar da yake aure sun sha nono ɗaya da shi shikenan daga lokacin auren ya mutu ba a buƙatar sai an yi wani hukunci a tsakaninsu ko ya ce ya gano cewa kafira ce to da zarar ya gano cewa kafira ce to shikenan aure ya mutu ba a buƙatar sai an tsaya a bi wasu hanyoyi daban saboda haka wannan maganar ta cewa tuhuma da zina ɗan ɗaya daga cikin ma'aurata ya waɗe tuhuma da zina kawai wannan ya ɓata aurensu ba gaskiya ba ne ba daidai ba ce. Sannan Allah cewa laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabur rahim ba wa annallaha tawwabur hakim ba dan falalar Allah gare ku ba ya ku mutane wa rahmatuhu da rahmat da yake muku tausayinsa gare ku kuma kasancewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai kyauta ne kyauta mai yawa da ni'imominsa da halittarsa yana saukar da rahamarsa ga dukkan wani wanda ya tuba da koma gare shi sannan hakimun ya zanto mai hikima ne cikin abin da yake hukunta wa bayansa na ƙaddara mai hikima ne a cikin abin da yake hukunta wa bayansa na shari'a mai tsara halittarsa ne yadda yake ya ga dama daga ciki har ya tsara wa bayansa wannan hukunci na li'ani ba dan haka ba la'ajalakum bi'iqabihi ala ma'asikum Allah ya gaggauto muku da hukumarsa akan abin da kuke yi da saba masa ba dan hikimar Ubangiji ba kuma shi mai karɓar tuba ne to da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya riƙa tona asirin masu laifi da ba zai rufa musu asiri ba ballantana har a zo a yi li'ani ɗaya mai laifi ɗaya mai gaskiya duka Allah ya rufa musu asiri ba bayyana mai laifin ba imijin ne ko mai laifin ita imijin ne duk wanda yana daga cikin rahamar Ubangiji yana daga cikin tuban Ubangiji yana daga cikin hikimarsa za ka ku gode masa kuma ku kiyaye dokokinsa idan muka duba za mu ga a cikin wannan hukunci na li'ani tabbas abin da yake nuna wato rahamar Ubangiji ga bayansa wanda ba za ta ɓuyu ba da aka ce mutum mai gaskiya ne wani rahamar ta gare shi Ubangiji ya ɗaga masa ƙafa ya yi masa sutura a nan duniya ya samar masa hanyar da zai kare kansa daga haddi ya ba shi wata dama ƙara ara masa lokaci na har ya tuba ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka wannan rahama ce ta Ubangiji ga bawansa inda ya ga dama da nan take zai kama shi da laifinsa da ba za a je ko'ina ba Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai iya sauka masa da hukumarsa a nan take ko kuma ya yi abin da zai fallasa shi ya tona asirinsa a bainar jama'a amma Allah ya kyale shi ya ɗaga masa ƙafa jama'a shimfiɗa masa wasu hukunce-hukunce wanda ta hanyarsu zai iya samun karɓatar kansa daga haddi har kuma ya samu dama ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayoyi duka da waɗannan hukunce-hukunce gaba ɗaya suna nuna mana ƙa'ida babba da shari'a ta zo da ita shine al-ahkamu takunu ala hasab adh-dhahir law kana al-waqi'u yukhalifu hukunce-hukunce suna tafiya ne gwargwadon abin da ya bayyana gwargwadon abin da ya bayyana ake hukunci da shi ko da kuwa can ƙasa akwai abin da yake ba haka ba ko da abin da yake waƙi'i ba haka yake ba amma ita shari'a tana gudana ne a bisa zahiri shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kana yiwuwa ku riƙa kawo min husuma a gabana to kuna zuwa ku kawo ƙara a gabana wataƙila ɗaya daga cikinku ya fi iya bayanin hujjarsa a kan ɗayan wala'alla ba'dakum yakunu alhana bi hujjatihi min ba'd ɗayanku ya fi iya bayanin hujjarsa a kan ɗayan ni kuma in yi masa hukunci gwargwadon irin bayaninsa da na ji na gamsu da shi in ba shi haƙƙin da ba nashi ba to duk wanda na ba shi haƙƙin da ba nashi ba ya karɓa to ya sani cewa ya karɓi wuta balbal wani yanki ne na wuta ya karɓa shi yasa hukuncin alƙali baya halatta haram baya haramta halal hukuncin alƙali da yake yi wa mutane in ya ce abu kaza ya zartar da cewa naka ne to idan ba naka ba ne alal haƙiƙati to wannan hukuncin ba zai halatta maka shi ba ka ce in ka ci bulus kuma alƙali ne ya ce naka ne saboda haka shi alƙali abin da aka neme shi ya yi ka bibiyi hujjar kowa ta hanyar bayanan da kowa zai zo da su da hujjoji da shaidu da kowa zai gabatar gaban alƙali. Yayin da ya dubi waɗannan hujjoji a zahiri suka gamsar da shi cewa ga mai gaskiya, to yana iya masa hukunci da wannan, kuma hukuncin ya lazimci wanda aka yi wa wannan hukunci, ya zama dole ya karɓe shi. Wannan ita ce shari'a. A shari'a ta sani cewa ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda biyu ko mijin ko matar, ɗaya daga cikinsu dole ƙarya yake yi. Ko dai ita ko dai shi ya zanto ƙarya yake yi da ya mata ƙazafin zina, ko ita da ta yi rantsuwar da cewa ba zina take ba zina ta yi ba ɗan da take ɗauke da shi da sani, ta yi rantsuwa a kan haka ta zanto ƙarya take. Shari'a ta san ba wannan. Shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahu ya'lamu anna ahadakuma kadhib, Allah ya san cewa ɗaya daga cikin ku ƙarya yake. To shari'a ta san da wannan, amma a haka shari'a duk ta gaskata su a zahiri. Wannan ya rantse, shari'a ta yarda da rantsuwarsa, ta kawar masa da haddin ƙazafi, ta kuma yarda cewa ɗan da ya rantsuwa a kansa ba na shi ba ne. Haka nan ita ma da ta yi rantsuwa, shari'a ta karɓi rantsuwarta, ta yarda cewa ba ta aikata laifin ba, saboda ka ba a tsayar mata da haddin zina ba. Saboda ka duk shari'a ta ba su gaskiya tare da cewa ba zai yiwu ba a kan abu guda ɗaya, ɗaya ya tabbatar, ɗaya ya kore, kuma duk su zanto suna da gaskiya. Amma shari'a saboda abin da ake buƙata shi ne a kawo daidaito a cikin zamantakewa, ba wani wanda zai riƙa jin cewa shi an zalunce shi ko ba a ba shi haƙƙin damar kare kansa ba. Shari'a duk ta shimfiɗa wannan, saboda haka wannan falala ce daga Ubangiji, falala ce daga Ubangiji. Shi ya sa ƙarshen ayar Allah ya ce walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa anna Allah tawwabur rahim, ba ɗinin abin ba sannan za a yi muku hukunci. Wataƙila mutum ya ce da a ce ƙarshen ayar ya zan tawwabur rahim da sai ya fi kama da abin da ayar ta ƙunsa. Amma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake ya fi kowa fasaha, sai ya haɗa tawwabun sai ya ce haƙiƙa.
Wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim.
Allah ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. كل امرئ منهم نطق سبب ان الذين جاءوا بالافك للي وادنن da suka zo da kagaggiyar ƙarya usbatun minkum jama'a ne daga cikin ku da tahsabuhu sharran lakum kada ku yi tsammanin sa sharri ne gare ku bal huwa khairul lakum a shi alkhairi ne gare ku da kulli bana wa ta'ala yayi bayanin hukuncin azafi ƙazafin da mutum zai yi wa wata can daban, wata mace can katangaggiya, Allah ya faɗi hukuncinsa shi ne bulala 80 ga wanda ya yi wa wata mata ƙazafi. Sannan kuma ya bayyana hukuncin ƙazafi da miji zai yi wa matarsa, sai ya kawo wani misali a kan shi wannan ƙazafi, ya kawo wani babban misali na abin da munafukai suka yi wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, ya kuma yi bayanin abin da ya kamata muminai matakin da ya kamata su ɗauka yayin da ake yaɗa jita-jita na da ƙarere a kan wani wanda bai ji ba bai gani ba, wani irin mataki ya kamata muminai su ɗauka domin tunkarar wannan jita-jitar da suke yawo a tsakankaninsu. Waɗannan ayoyi innal ladina ja'a waɗannan ayoyin daga wannan aya ta 11 har zuwa aya ta 21 ko ta 26 dukansu sun sauka ne akan sha'anin kagaggiyar ƙarya da aka yi wa Dara Aisha radiyallahu ta'ala anha. Kowace aya daga cikin waɗannan ayoyi da zamu karanta cikin kwanaki masu zuwa wannan wata mai alfarma tana nuna waɗanda suke yaɗa irin maganganu na ƙarerai ko waɗanda suke jin ana yaɗa ƙarerai kuma suke kasa kunne suna saurara suna jin daɗi, suna ƙunshe da bayanai da ta zamantakewa yayin da wasu labarai suke yawo a tsakankanin jama'a waɗanda duk yawancinsu jita-jita ne, ba gaskiya a cikinsu ba yadda ya kamata mumine sa ma'amalanci jita-jita musamman ma in ta shafi wani daga cikin su ko wani babba daga cikin al'umma. Waɗannan ayoyi suna ɗauke da fa'idoji masu yawa da tsare-tsare na tarbiyyantar da al'umma wanda duka sun faru ne a dalilin wannan hadisa da ta faru gana da Aisha radiyallahu ta'ala anha. Shi yasa Allah ya ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. A dalilin wannan hadisa, wannan waƙiya da ta faru gana da Aisha radiyallahu ta'ala anha, Allah ya saukar da waɗannan ayoyi waɗanda ake karanta su a ci gaba da karanta su har zuwa tashi alƙiyama, wanda suke ɗauke da tarbiyya mai girma mai amfanin gaske ga al'umma kamar yadda za mu ji insha Allah. Waɗannan ayoyi suna da sababin nuzul, abin da ya jawo suka sauka, wanda shi ne abin da ya faru na ƙissar Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Yayin da suka fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin daga cikin yaƙe-yaƙensa, kuma abin da ya faru ya faru. Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaita hadisin bayanin wannan hadisa daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, radiyallahu ta'ala anha ita kanta yayin bayanin abubuwan yadda suka faru tun daga farko har zuwa ƙarshe. Zuhri ya ji wannan labari daga malamansa daban-daban, ya ji shi daga Sa'id ibn al-Musayyib, ya ji shi daga Urwa ibn Zubair, ya ji shi daga Alqama ibn Waqqas, ya ji shi daga Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud. Dukkaninsu waɗannan malamansa ne sun zantar da shi wannan labari na Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Yace kuma duk ya kiyaye labarinsu, kuma labarin sashin labarinsu yana gaskata sashi. Yake cewa wa kulluhum haddathani ta'ifatan min hadithiha, kowane ɗaya daga cikin malaman nan nawa ya bani labarin wani ɓangare na hadisin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha. Wa ba'dhuhum kana aw'a li hadithiha min ba'd, wani daga ciki ya fi wani kiyaye hadisin. Sannan wa athbata iqtisasan, ya fi bibiyar hadisin da kyau. Qad wa'aytu an kulli wahidin minhum al haditha alladhi haddathani, kuma da ya kiyaye da hadisin da kowane ɗaya daga cikinsu ya gaya mu. Wa ba'du hadithihim yusaddiqu ba'da, kuma sashin maganarsu tana gaskata sashi. Wato babu tufka da warwara, babu ƙaryata juna, wanda yake nuna maka cewa labari ne tabbatacce wanda dukansu suka ji daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, kuma ummul mu'minina. Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce take cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرأ بين نسائه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم زي يتفيا يكن يقرأ كان ما تنسى. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. دو وجدت وانا ينادي بتشكر آجلت صلى الله عليه وسلم ما يدوكر وجد يقداما يأجو وجد يقداما يكن يقرأ ليس كان ما تنسى. Wacce duk ta ci wannan ƙura'a ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi tafiya da ita. Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ci gaba da cewa fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha, Annabi zai fita wani yaki sai ya yi mana ƙura'a, ya yi ƙura'a fa kharaja fiha tahmi, sai ƙura'a ta fito saboda ka na cinye ƙura'ar. Fa kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, sai ka fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Wannan yaƙi shi ne ghazwatu bani al-Mustaliq ko kuma ghazwatu al-Muraisi. Bani al-Mustaliq ƙabila ce daga cikin ƙabilun Khuza'a, ƙabila ce ta shirye da ƙulle-ƙulle za su kawo wani gagarumin hari Madina, za su zo su karkashe sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, su samu dama ma su kashe shi kansa. Shugabansu Al-Harith ibn Abi Dirar shi ne shugaban ƙabilar. Ga Nabi ya samu wannan labarin, Allah ya sanar da shi cewa ga wata ƙabila can ta Khuza'a ne ta karɓi musulunci a gurin mai da'awa, to shi ne Annabi yake kai hari. Amma har kawai Annabi ya taɓa kai wata ƙabila hari ba. Amma wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama a gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani al-Mustaliq wa hum gharruna ay ghafiluna, amma su Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai musu hari bagatatan ba shiri ba tsammani, ba su shirya ba, ba su ma san zai kawo ba. Abinda kuma ya faru bayan ya ji labari, sai ya tura Buraida ibn al-Husayb al-Aslami sahabinsa yace ka je ka tabbatar min da wannan labarin sai ya je ya shiga burtu ba san shi daga ina yake ba ya je ya samu al-Harith ibn Abi Dirar wanda shine shugaban wannan kabilar ya daki cikin sa sai ya gaya masa eh suna nan suna shiri ai wannan mutum za mu kyale shi ba tunda har ya zo ya raba kanmu yayi kaza yayi kaza eh sai mu ga rudi har Buraida ya tabbatar da cewa lalle wannan shirin gaskiya ne ko da kai zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da bai ce to maza shiryar rinduna a fito to a wannan rindunar da aka fito akwai munafikai a ciki akwai munafikai wasu ma ba su taba fita yaki ba sai a wannan lokacin Allah kuma ya gaya mana cewa su munafikai duk sanda suka shiga cikin musulmi to babu abinda za su kara musu sai matsala ba abinda za su kawo musu sai lalata ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم التي إذا ذات فتنة لكم باب أبن ذات قال أبوكم سيتبرق ليوا تبرق ليوا كل ذات قال جنيا إذا سكشبوش كيونكو كما إذا ذات ذكا وتياو كيكا هو أشكيونكو يبغونكم الفتنة سنة قال كائل دفتنة باب أبن ذات سيوانا sannan daga cikinku akwai waɗanda suke ɗaukan kurmato suke ɗaukan asiri suna kaiwa abokan gabanku to a wannan yaƙi munafikai da dama sun fita tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wannan rinduna daga cikin wato daga cikinsu ma akwai waɗanda ba su taɓa bin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wani yaƙi ba sai wannan wannan shine yaƙin da Aisha radiyallahu ta'ala anha take bayani shine yaƙin Ghazwat Bani Mustalib a bisa ƙaunin mafi yawancin malamai da tanasirar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yaƙi an yi shi ne a shekara ta biyar bayan hijira akwai masu cewa shekara ta shida amma alƙaunin rajih mafi rinjaye cikin maganganun malaman sira shi ne wannan yaƙin an yi shi ne a shekara ta biyar bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne da Annabi ya yi ƙura'a ƙura'a da na Aisha ta fito annabi ya fita tare da ita wazalika ba'da ma unzila alhijab wannan kuma bayan Allah subhanahu wataala ya saukar da ayar hijabi wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i alhijab kada cewa in wani abu ya tarcewa kai ne kana buƙatar wani abu daga gida annabi sallallahu alaihi wasallam sai a mai ko maka to bayan an saukar da wannan ayar ne an saukar da hijabi hijabi shine tsare mata annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ana bari wasu suna shiga inda suke ba to a lokacin wannan hadisa ta faru Rana Aisha tace fa ana uhmalu fi hawdaji wa unzalu fihi masirana a tsawon tafiyar nan da aka yi ina cikin darbukata ana daukan wannan darbuka a dora akan raƙumin da nake kai dan zo ya da zango kuma wasu su kama darbuka su saukar da ita darbuka shine da irin rumfar da ake dorawa a bayan raƙumi da mutum yake zama a cikin ta za ta kare shi daga iska daga ruwan sama da sauransu da rana da zafin rana to haka saboda ka wannan darbuka ce aka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha aka sa ta a ciki idan aka zo za a tafi za a kama takin darbuka tana ciki sai a daura wa kan raƙumin idan aka zo tsayawa ya da zango sannan sai wasu mutane har ila yau su kama su sauke ta tana cikin darbuka saboda ka babu mai ganin ta حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل النبي يا جماعه يا كده اكاي نصر اكن wadannan mutane lokacin jima annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an ci nasara aka samu safiya ta fada a cikin raban Thabit ibn Qais ibn Shammas zaman shine ta fada cikin kasansa ita kuma ya ce ga al-Harith shi shugaban Safiyyah bint al-Harith shi al-Harith ibn Abi Dirar shine shugaban kabilar shine jagora tsa ce ta fada cikin wancan kaso sai shi Thabit yace to ta biya shi kudi yayin ta wato yayin mata mukataba sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya biya kudin aka yanta ta kuma Annabi ya aure ta a matsayin wannan shine sadakinta to a dalilin wannan a dalilin wannan duka danginta da suke hannun sauran musulmi musulmi suka yanta su suka ce ba za su bautar da sirkar Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mutum 100 duk suka samu yanci kuma duk suka musulunta wannan ita ce shine hikimar yin auren wato ba wai hikima wai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin aure saboda yana kowa bukatar mace ba a'a in duk inda ya aure to akwai wata hikima kana komawa tarihin aure zaka akwai hikima a lokacin inda zai ce wa sahabbansa kowa da aka bashi kaso na bayin da aka kamo da kurakurai da aka kamo ya yanta su saboda dangin wannan mutum ne to wani sai ya ji ba dadi zai ta cewa ya so ya sha wahala ya sadaukar da rayuwarsa ya shiga hadari yanzu ya samu ganima kuma kawai a zo a ce ya rabu da ita kawai sai ya dan ji ba dadi wani ma zai iya samun kokonto a zuciyarsa Annabi da ya yi hikimar aurenta zama matarsa sai kuma kowa ya duba ya ce a to ya zai ya rike dan uwan matar Annabi a matsayin bawansa kai in yayi haka bai kyauta ba sai duk suka ce ku tafi kun zama yaya duk suka yanta su to kaga wannan ita ce hikima su kuma suka ji dadi ganin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu duk suka ce to ruwa duk musu musulunta saboda kaga ba maganar auren dole ko musuluncin dole kuma inda bakiya suke fassarawa shine tace bayan an gama yaki Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama abin da zai yi waqafala wa dalawna min almadina annabi ya dawo mun kusa isowa madina azana laylatan birrahil annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka sanar cewa za a tafi a tashi za a tafi da daddare fa kuntu hina azanu birrahil amma shaitu hatta jawastu aljaysha lokacin da bai shele cewa kowa ya shirya za a kara gaba bayan an yada zango aka tashi za a ci gaba da tafiya tace bayan an yi sanarwa sai da tashi tace bari in yi sauri je in biya bukatata can baya da cikin dare ne tace falamma qadaitu hajati bayan na gama biyan bukatata aqbaltu ila ar-rahli falamassu sadri fa idha iqdita min jaza'i zafarin qad inqata ina dawowa wajen masauki na sai na taba kirjina sai na ga wato tsakiyar da take kirjina ta tsinke ta fadi a can inda na je biyan bukatata saboda haka sai ta ce sai na koma tsakiya ce mai kyau mai tsada daga Yaman aka zo mata da ita shi ne jaza'i zafarin din daga Yaman ne a wani guri da ake kira zafar a cikin kasar Yaman kuma ke tsakiya ce mai kyau saboda haka sai ta kasa hakuri lokacin ita yarinya ce kankanuwa dudu a lokacin ba ta wuce shekara 13 ba a ga yarinya ce karama tana ji da wannan ya sarkata ta saboda haka sai ta koma dan ta duba abinda ta yarci in duhu ne fa habasa ibtigahu dai ta je dai ta laluba dai ta dubawa da dade a can wa aqbala ar-rahtu alladhina kanu yarhaluna li fa hamalu hawda jifara haluhu ala ba'iri su kuma wadanda aka dora alhakin idan an zo tafiya su dauki da rubukar na Aisha su dora akan raƙumi sai suka zo dan su cika wannan aikin suka ga da rubuka a ƙasa suka daga suka dora akan raƙumi allazi kuntu arkabu raƙumin da nake hawa wa hum yahtabuna anni fihi amma nan cewa ina ciki sun zaci cewa tana ciki tunda ba leƙawa za su shiga waye a ciki ba akwai hijabi shine abin da yasa ta yi makwaccin shimfidar a lokacin an saukar da hijabi saboda haka akwai tsari zaka da suka tashi suka dau da buka sai suka dora akan bayan raƙumi ina tsammanin ila ciki yace wa kanatin nisa'u izaka khifafan wa lam yuhabbalna wa lam yashahunna al-lahm a lokacin mata a wannan lokacin ba su da kiba ɗan shafal suke ba su yi kiba ba ba su yi tsoka ba inma ya'kulna al-ulqata min at-ta'am an abinci kadan suke samu su ci alam yastankir al-qawm fi qala al-hawdaji fi la rahalu wa rafa'u a wannan lokacin ba su yi mamakin rashin dauyin darbukar ba saboda yarinya ce karama kamar yadda muka faɗa shine abin da ce wa kun take cewa kuntu jariyatan hadisat as-sinni a lokacin ina yarinya kankanuwa zaka ce shekara ta biyar aka yi yakin gazwatu bani al-mustalib lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya shekarunta 18 a duniya saboda haka an ce shekara ta biyar aka yi kaga lokacin kenan shekara ta goma sha uku saboda tana yin shekara sha uku bayan kuma tana yin shekara sha uku ta shafal take a lokacin ba ta da ƙiba saboda haka dan sun ɗaga suka ji shafal ba nauyi kuma daman ga su maza ne masu miji a ƙarfi haka wannan abin wani nauyi za su ji daman saboda haka tana ɗagawa ba su yi mamaki ba a ba'atul jamala wa saru sai suka ainihin tayar da wannan raƙumi suka ci gaba da tafiya wajadtu iqdi ba'da mastabarra shayshu bayan rinjinar annabi sallallahu alaihi wasallam sojojinsa sun yi gaba ni kuma ina ce ina salaliban tsakiyata sai kuwa na ga tsakiyar sai ga tsakiyar fajitu manazilahum wa laysa biha da'in wala mujib ina zuwa wuraren da aka yi sauka sai zato ban ga kowa ba fa yau duk an faɗi ba kowa a gurin hatta yammamtu manzilin ladhi kuntu fihi sai na ce to bari in koma daidai gurin da nake wato daidai bishiyar da aka sauke ni bari in koma can in zauna wa zanantu anna alqawma sayafqidunani fayarji'una ilayya na tabbatar da cewa in sun tafi za su neme ni su rasa in suka neme ni su rasa ni to za su dawo baya ne inda aka yi wannan rilimi a nan za su dawo su neme ni fa baina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aini fanimtu ila nan a zaune kawai sai bacci ya dauke ni sai dai bacci lokacin yarinya ce karama amma kuma tana da hankali inda a ce ba wayo ba ta da wayo to da lokacin da bata gansu ba tsohuwa za ta yi ci za ta fi nemansu kuma inda za a dawo neman ta kuma za a same ta ba to sai ta yi dabara ta ce in suka je ba su sami ni ba zan zauna a nan in dai suka je ba su sami to nan za su dawo nemana to haka da kuma ta zauna sai bacci ya dauke ta wanda duka cikin rahamar ubangiji ne dan ya cire mata wani tsoro daga cikin zuciyarsa idh yughashshikum nu'asa amanatan minhu haka sai Allah ya jefo mata bacci sai ta yi bacci a nan take saboda haka mu ma a nan za mu dakata lokaci ya yi za mu tsaya insha Allah a gobe insha Allah za mu ci gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.